إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصدات شقاء دين المسلمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنا وند زي مسلمتا kana so zaka musulunta daga ina kake daga ina daniya daniya ungwace anan okay gari ne a wajen kwami to kana so zaka musulunta da yadda ka da amincewarka ko wani ya takura ka ba wanda ya matsa ma ba wanda ya ma dole kana so ka musulunta me ya baka sha'awa a musulunci kake so ka musulunta
eh abun da ya ba ni sha'awa
to na'am to zan ga maka kalmar da ake yadda da ita a shiga addinin musulunci in ka amince ka musulunta أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله da larabci abinda kace cikin harshen larabci kace daga yau din nan na yadda na amince babu abun bauta da gaskiya sai Allah da ya halicce mu shi kadai ka yadda da haka kace kuma ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aika shi da musulunci da alqur'ani kuma zakai masa biyayya sau da ciki ka yadda da haka da wani addini kake yi to ka yadda annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aika shi ga banu Isra'ila ka yadda da haka to wannan shine musulunci wani suna kake amfani da shi na'am yajina wake yajika to ya ji shi kenan ko eh to yanzu ka shigo addinin musulunci kana so a ci gaba da kiranka yajika wani suna kake so Abubakar yace daga yau ya musanya sunansa daga yajika ya koma Abubakar Abubakar Siddiq wannan bawan Allah da ka zabo kace a dinga kiranka da sunansa yadda ka karba addinin musulunci shi ma haka ya karba addinin musulunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta addinin musuluncin sa har ya zama cewa ana masa take cewa shine mutum na daya a cikin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa Abdullahi amma iyayensa suna masa alkunya da Abubakar ana masa As-Siddiqu ana kiransa Atiqu ana kiransa Awwahu ana kiransa Sahib ana kiransa da sunaye da laqaba da yawa shine ya zama khalifan farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sirikin sa wanda annabi ya aure yarsa kuma shine yana cikin mutum goma da aka ba certificate din gidan aljanna dan haka muna maka fatan alheri Allah ya sa ka busahu da halaye da dabi'o'i da aqida da ibada da mu'amala da zamantakewa irin ta sayyidina Abubakar Allah kuma ya kara mana karfi a cikin musulunci ya tabbatar da mu kana karatu baka karatun komai na zamani, baka karatun boko, ka gama secondary school, kana so ka ci gaba? Okay, yanzu kasuwanci kake a wace kasuwa? To Allah ya bada sa'a. Yanzu akwai ƴan committee mu zaka dinga zuwa suna koya maka addinin musulunci. Akwai littattafai da zaka karanta domin ka san menene musuluncin da ka shigo. Yana da rukunai guda biyar, akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai haji, akwai kalmar shahada da kai yanzu. Sannan akwai imani, yana da tushe guda shida, akwai imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara mai dadi da mara dadi. Don haka muna fatan Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna biyu ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1437, wanda yazo 7 ga watan 6 2016. Alhamdulillah, muna godewa Allah, muna jinjina masa, muna yaba masa da ya raya mu tsawon waɗannan shekaru kusan 18 muna gabatar da wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma a wannan masallaci, a wannan guri. Amma da shugaba ya gabatar, mun fara wannan tafsiri da mutane da dama, wanda yanzu wasu Allah ya musu rasuwa, akwai dattijai, akwai matasa, akwai malamai irin su Dr. Alqadi Ibrahim, da kuma kwanan nan ɗaya daga cikin matasan mu muka wato shi ma irakiyansa Allah ya sa dan aljanna ne, shine Malam Suleiman Kumu. Malam Suleiman ya yi min test bayan ya dawo lokacin ina gabatar da lecture a National Mosque a Abuja. An gabatar da wata lecture mai taken tattalin arziki a mahangar musulunci da rayuwa. Ina cikin gabatar da wannan lecture naga test ɗinsa ya shigo. Bayan na gama lecture ɗin na karanta, yana cewa akramakallah, na dawo Najeriya, ina so za mu yi magana. So na buga masa bayan mun gama wannan lecture, ban same shi ba. Wannan dai abin da yake so ya gaya mun din, Allah bai kaddara zai gaya mun ba har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa. Muna fata Allah ya sa aljanna taimako masa, Allah kuma ya yi wa zuriyarsa albarka. Niyya da yake da ita da dagewa wajen koyan addini da koyarwa, Allah ya masa albarka a cikin zuriyarsa. Allah shi kuma ya sa ya huta da wannan musifa ta duniya da lahira. Allah kuma ya sa cikin ceton Annabi da Alkur'ani. Allah subhanahu wataala ya tashe cikin tutan malamai, wanda Mu'az bin Jabal zai musu jagoranci a ranar alkiyama. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kare ragowar malumman mu a ko ina suke da karantawa da suke ta yi wa al'umma. Allah kuma ya sa albarka a cikin rayuwarmu baki daya. To kamar da aka shina, mun dau shekara kusan 18, wanda Allah cikin ikonsa muka kawo ƙarshen wancan zango. Ga kuma yanzu zamu shiga zango na biyu. Wasu da yawa na kalli fuskokin sai ga lokacin da muka fara muna ƴan ƙanana mu da su. Wasu yanzu sai naga duk sun yi furfura. Da zan nake ga abin da nace, duk kun tsufa, kun gani ban tsufa ba, amma duk kun tsufa ku. To kamar yadda shugaba yake cewa aka kwashe shekara 18 a duk shekarun mu gaba daya, za a ga cewa gaskiya akwai magana. To amma alhamdulillah, muna godewa Allah, Allah ya sa waɗannan rayuwa da muka yi ta zame mana alheri duniya da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Duba da man tsara umuruhu wa hasuna amaluhu." Madalla ga wanda ya samu tsawon rai, sannan kuma ya sami wato aiki mai kyau. Domin aiki mai kyau idan ya haɗu da kyakkyawar rayuwa ko tsawon rayuwa, alheri ne. Kamar yadda kuma mummunan aikin ya haɗu da tsawon rayuwa, sharri ne. Kana ƙara tsawon rai, kana ƙara barna, to ƙara ka mutu ka huta. Idan ku kana ƙara tsawon rai, kana aikin alheri, to ƙara Allah ya ƙara maka tsawon rai domin ka ci gaba da aikin alheri. To kafin mu shiga tafsiri, kamar yadda aka shina, muna rike tafsirin Ibn Kathir ne, wanda shine kusan mafi yawan wanda nake rikewa. Wata ran na rike Zadul Masir, wata ran tafsir Ibn Kathir, su biyun nan nake rikewa. Amma akwai tafsirai wajen guda 20 waɗanda su sun yi girma, sai dai a yi nazari a ɗauko su fa'idodi a ƙara akan wato fa'idodin da Malam Ibn Kathir ya kawo tun da shekara 700 da wucewarsa baya, dole za a samu ƙarin wasu fa'idodi a cikin abin da za a ƙara a tafsirin da yayi. To kamar da malamai suke cewa Allah ya saukar da wannan alkur'ani domin manufa guda bakwai. Waɗannan manufofi ya kamata kowa ya sa su a cikin ransa lokacin da yake karanta alkur'ani, ko yake sauraron alkur'ani, ko ake fassara masa Qur'ani, ko yake nazarin Qur'ani, ko ma an ya kalli Qur'ani, ko da a rataye yake ko a ajiye yake, in ka kalle shi ka sa waɗannan manufofi guda bakwai kana kallon littafin Allah. Manufa ta farko, Allah subhanahu wata'ala yana so yayi magana da mu da shi, yayi magana da mu. Dan haka wannan alkur'ani kai tsaye magana Allah ce. Daga bangon Fatiha zuwa Nasi duk abin da ka gani a ciki magana Allah ce. Babu ƙarin magana wani, babu ragin magana wani. Ba ƙari ba ragi, magana Allah ce subhanahu wata'ala. Kamar da malamai suka yi ta'arifin alkur'ani da cewa huwa kalamullah al-munazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi lafazihi wa ma'anahu al-muta'abbadu bi tilawatihi al-manqulu ilayna tawaturan al-maktubu fil masahib min awwali surati al-Fatiha ila akhiri surati An-Nas. Wannan alkur'ani kalamullah, magana ce ta Allah. Da haka abin da ka gani mai risala yana cewa wa anna al-qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayamfada wala sifatin li makhluqin fayabida. Yace wannan alkur'ani magana ce ta Allah. Allah ta'ala yace wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamullah. Wa anna al-qur'ana kalamullah, qur'ani magana Allah ne subhanahu wa ta'ala. To anan ne yake tantance abu uku. Akwai al-ahadithun nabawiyya, akwai al-ahadithul qudusiyya, akwai al-qur'anul karim. Me bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda uku? Shi ma hadisi wahayi ne, tunda Allah ta'ala ya ce wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa. Wannan aya ta nuna wa ma yantiqu anil hawa, cewa annabi baya furta sarrai. Dama kuma abu biyu ne, daga sarrai sai shari'a sai addini, da haka maganganunsa addini ne. Ya tabbata a hadisi, wani sahabi ana kiransa Abdullah bin Amr bin al-As, yana rubuta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane hali. Yaji annabi yana magana, sawun a gida ne, a waje ne, a lokacin yaki ne, a lokacin zaman lafiya ne, a lokacin da ya fushi ne, ko kuma yana cikin murmushi, ko yana dariya, ko yana cikin bacin rai, duk wata kalma an yaji sai ya rubuta. Sai wani yace masa, ka dinga tantance abinda zaka rubuta daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ba kowace ya kamata ka rubuta ba. Da yaji haka sai yaje ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ya rasulullah, duk abinda ka faɗa rubutawa nake yi, ko a wani hali kai magana ni a guri na rubuta ta nake yi. To wasu ka ce min, kafin na rubuta duk abinda ka faɗa in zo in tuntube ka tukunna. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma yakhruju fihi illa alhaq. Yace ka rubuta duk abinda ka ji na faɗa, na rantse da girman Allah wanda rayuwata take hannunsa, babu abinda yake fita daga baki na sai gaskiya. Da haka kenan ya nuna mana alqur'ani, wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma wahayi ne, amma lafazuhu minan nabi wa ma'anahu min Allah. Lafazin na annabi ne, amma ma'anar abinda lafazin ya kunsa daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sannan na biyu, al-ahadithul qudusiyya, al-ahadithur rabbaniyya, al-ahadithul ilahiyya, wanda zaka ji an ce qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu, ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi ar-rabbi, qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu. Yana da siga guda biyu, a ce qala rasulullahi fi ma yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla, ko qala Allahu ta'ala, ko qala rasulullahi fi ma ruhi, ko qala Allahu ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine al-hadith al-qudusiyya, wanda maganganun Allah ne, irin su ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadh-dhalimu. Wannan hadisi ne kuma magana ce ta Allah, amma ba za ka kira shi Qur'ani ba. Bambancin su abu uku ne. Innal Qur'ana mu'jizun bi lafazihi, al-Qur'ani mu'jiza ne, amma shi al-ahadith al-qudusiyya ba a yi mu'jiza da shi ba. Abinda ake kira mu'jiza daga i'jaz ne, a ajaza yu'jizu i'jaz, gajiyawa da kasarwa kasar da kai ba za ka iya zuwa da alkama alqur'ani ko kwatancin sa ba. Allah yayi wannan kalubale hawa 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 har hawa hudu aka fara da aya 10 am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashar suwarin mislihi muftariyat kace su zo bi ashar suwarin mislihi muftariyat suka ce ba za su iya ba. Allah yace ma kana hadhal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitab la rayba fi min rabbil alamin am yaqulu naftara qul fa'atu bi suratin min mislihi wannan ma suka kasa. Allah yace qul la injtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadhal qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira da za'i wani committee na masana a debo gogaggun aljanu wanda suka yi karatu mai zurfi na kowane fanni a debo gogaggun mutane wanda suka yi karatu a fanni daban-daban a kafa committee na kirkira alqur'ani. Allah yace la ya'tuna bi mithlihi komai fasahar su komai ilimin su komai gogewar su komai kwarewar su a harshe da ilimi da fasaha da wayewa da ganewa ba za su iya kwatanta alqur'ani ba. Daka Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin can wad'u man istata'tum min dunillahi nan wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai Allah ya rufe kofa yace fa illam tafa'alu walan tafa'alu fa illam tafa'alu walan tafa'alu lam tana kore baya lan tana kore gaba fa illam tafa'alu idan buku iya a baya ba walan tafa'alu ba za ku iya a gaba ba wannan shine karshen kuristawa an kure kowa shi yasa lokacin da ake da masanan ma basu ba balle yanzu da abin ya zama kamakame saboda haka Allah ya ce fattaqun narar lati wa qudu hannasu wal hijara da haka shi hadisi kudisi ba ai kalu bale cewa a zo da kwatankwacin sa ba sannan mutaabbadun bitilawatihi shi qur'ani bambancin sa da al ahadisul qudusiyya shi ana karanta shi a matsayin tilawa yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi amma shi al ahadisul qudusiyya ba a karanta shi a matsayin tilawa wa zaka ji Allah ramma an shiga sallah yana cewa ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi ana amin kaga ba za a karanta wannan a matsayin ana sallah ko ana nafila ko ana farilla a ce al ahadisul qudusiyya liman ko alaramma zai karanta mana ba ba a karanta shi a matsayin tilawa sannan kuma wa yushtaratu fi subutihi tawatur shi alqur'ani ba a karbar ruwayar mutun daya a qira'a sai dai a tafsiri dole ya zama mutawatiri mutawatiri shine jama'a da yawa suka ji a gaban annabi suka koya wa jama'a da yawa suka koya mai yawa har abin ya zo kanmu saboda haka wannan shi ya bambanta shi da al ahadisul qudusiyya da haka kenan hadisin annabi da hadisi qudusi da qur'ani suna da bambanci da haka alqur'ani kalamullah munazzal ala khatam anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin bi lafzihi wa ma'anahu al muta'abbadu bi tilawatihi al manqul ilayna tawaturan al maktub fil masahib min awwal surati al fatiha ila akhir surati an nas wannan shine alqur'ani kalman alqur'an alqur'an wannan kalmar malamai sun yi maganganu shida akan ta alqur'an in kace alqur'an me kake nufi in ka kalli asalin kalmar dai daga qara'a ne ya qara'u qira'atan in an ce qur'an shakaratu littafin da aka saukar da shi dan a karanta iqra bismi rabbikal ladzi khalaq iqra wa rabbukal akram karatu ne littafin karatu ne littafin ilimi ne littafin koyo ne littafin koyawa ne khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu da ka littafi ne shakaratu da ka suka ce mushtaq ne an tsago shi ne daga kalma dayan guda biyar din nan ko dai daga qara'a ya qara'u qira'atan sai zama wannan littafin ana nufin shakaratu kada ka aje shi a bango kada ka rataye shi a jikin kusa kada ka sa shi a gafaka ka bashi dauko shi ka sa shi a rayuwarka kullun ka dinga karanta qur'ani in zaka iya sauke shi duk wata daya ko duk sati biyu ko duk sati ko duk kwana uku ana bukata domin qur'ani yana kara imani yana kara mutun san Allah kuma in kana san Allah zaka ji kana san maganar sa ka saurara kana son maganar sa ka karanta kana son magana sa a karanta maka, kana son magana sa a fassara maka. Da haka wannan zai ƙara maka alaka mai kyau da Alkur'ani, wanda alaka ce da Allah. Zo sun ce an ciro shi ne daga qar'u. Qar'u yana nufin jam a tattara abu guri guda. Da haka Alkur'ani an tara shi guri guda, jam'u ne, jami'un ne bainal ahkami wal akhbar. Ya tattaro labarai ingatattu da hukunce-hukunce na adalci. Da haka ya zama qar'u kenan, kamar yadda ake kiran cikin mahaifan mace qar, saboda tana tara jinin al'ada, sannan ta tara da har zuwa lokacin da zai kai wata tara a haife shi. Shi yasa ake kiran quru, jam'u quru, shi ma daga qar'u ne. Sannan na uku sun ce an ciro shi ne daga qara'in. Qara'in yana nufin alamomi. Alkur'ani alama ce ta samuwar Allah subhanahu wata'ala don ga maganarsa, kuma ga kalubalen da Allah yawa duniya da shi ta kasa. Duk abin da aka kirkira to za a iya maimaita shi har a wuce shi. Amma da yake Qur'ani ba kirkiran mutum bace, har yanzu wata fasaha ko wani ilimi ko wata dabara ko wani azanci ko wata hikima bata kai a iya kirkira ko a zo da kwatankwacin wannan Alkur'ani ba. Sanau suka ce an ciro shi ne daga qarin. Qarin yana nufin abokin tafiya. Ma'ana Qur'ani ya zama dab da kai, ya zama kuna tare, ya zama yana cikin rayuwarka, ya zama kana tafiya da shi a kowane lokaci. Wasu kace daga qiran ne. Qiran shine a dinga hada abubuwa guda biyu. Dina abubuwa suke tafiya biyu, shi yasa ake kiran qarin abokinka. Fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi. Wato abokinka kenan, abokin tafiya, abokin rayuwa, abokin jujjuya. Wasu kace a'a ba ma mushtaq bane, ismun ne jamid. Ba tsago shi akai ba, kawai alam ne akan wannan Alkur'anin, kawai sunansa kenan Alkur'an, kamar yadda aka ce At-Taura, aka ce Injila, aka ce Zabura, aka ce Qur'an, da haka shine ma'anarsa. To ma'ana ta farko kenan, an saukar da Qur'ani domin a yadda Allah yana magana, ga ma maganarsa a hannunmu. Na biyu, Allah ya saukar da wannan Qur'ani domin a karanta shi. Shi yasa ake kiransa shakaratun. Kuma za mu ga hadisai tuli sun gaya mana falalar karanta Alkur'ani. Daga cikin wannan akwai hadisin da muka karanta, innal qur'ana shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq, man ja'alahu amama qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'a saqahu ila annar. Sannan babu wata majalisa ko wani taro da Allah yake bada darajoji guda biyar ko guda hudu cir, sai inda aka taro ake koyan Alkur'ani. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu. Menene sakina? Nutsuwa, kwanciyar hankali. Ashe duk kasa ko duk jiha ko duk local government ko duk unguwa ko duk gidan da ake karanta Qur'ani za a samu sakina. Sakina kuma ita ce rayuwa. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yawmihi faka annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Wanda ya wayi gari yana cikin aminci da zaman lafiya a gidansa, jikinsa lafiya, sannan yana da abin da zai ci, iyalansa lafiya, kamar an tara ma duniya ne da abin da ke cikinta. Kenan sakina muke bukata yanzu. In mai kuɗi ne kai kana son nutsuwa, in mai mulki ne kai kana son nutsuwa, in malami ne kai kana son nutsuwa, in talaka ne ma kana son nutsuwa, dama talauci yana hana nutsuwa. Shi yasa ake kiran miskin daga sakan, wanda ya kasa nutsuwa, ko kuma daga fakar, bushasshiyar rijiya, wace irin in ka saki guga zaka ji kwangaran ya fada kasa saboda ba ruwa. Daga naka samu fakaru. Shi yasa Sayyidina Ali yace da fakaru mutum ne wallahi sai na kashe shi dan kowa ya huta. Yace da talauci mutum ne sai na kashe shi dan kowa ya huta. Saboda bai da dadi, sunan ma bashi da dadi. Da fakaru da maskanu, miskin, da sakan ka kasa motsi saboda babu abu motsawa. Ko kuma daga fakaru ka bushe karau. Irin bushasshiyar rijiyar da ruwa ya kafe. Wato mutum ya kafe. In ka saki guga ba zai taba ruwa ba, sai dai da karfe da kasa su hadu ko da dutse ka ji karam, to bushewa kenan. Allah ya raba mu da bushewa. Allahumma na uzurka minal kufri wal faqr. Saboda haka yace za a samu sakina, illa nazalat alaihimus sakinatu. Na biyu, wa gashiyat humur rahma. Rahma za ta lillibe. Me muke nema ne? Allah ya mana rahma. To aka ce ga wani majalisi za a samu sakina, za a samu rahma. Sannan na uku, wa haffat humul malaikatu. Malaikun Allah za su zagaye gurin, suna addu'a, suna sa albarka ga duk wanda ya halarci wannan majalisi. Sannan mafi darajar hudun gaba daya, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah zai ambace su fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah zai ambace su yace ga wata jama'a ta taru domin ganin girman Allah, domin bautawa Allah, domin bin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka wannan shine daraja hudu da ake samu a wajen karatun Alkur'ani. Sannan ana so mutum ya bi matakai hudu na koyan Alkur'ani. Mataki na farko shine wato sanin makharijul huruf da sifatul huruf. Mutum ya san makharijul huruf, yanda kowane harafi ya kamata ya fita gwargwadon iyawarsa. Ya san sifatul huruf, shi harafi yadda ka san mutum haka yake. Akwai kakkarfa, akwai rarrauna, akwai mai kiba, akwai siriri, akwai dogo, akwai gajere, akwai bushashe, akwai ramamme, akwai kuma kumburarre. Haka hurufa suke tafiya. Saboda haka sai ka san wannan shine matakin farko. Mataki na biyu shine tajawid, ahkamut tajawid. Mutum ya san kowace wato kalma ya zai fitar da ita, ina ya kamata ai madda, ina ya kamata ai kaza, ai kaza, waɗannan ka'idoji dai. Sannan na uku, sanin wata ƙira'a guda ɗaya. Mutum ya san ƙira'a ɗaya a matakin farko. Idan mutum zai koyi Alkur'ani, kada ya ce a koya masa ƙira'a barjak, sai ya zo ya rikice ya dinga shigar da wata cikin wata. Amma ka fara iya warsh, ko ka iya hafs, ko ka iya qalun, ko ka iya hafsu, daddai wanda ka iya ka dau daya ka kware. Sannan kuma mataki na uku shine sai ka koyi kuma qira'o'i daban-daban domin ka fadada karatunka, domin ita ma sanin qira'a din ƙara ilimi ne a cikin Alkur'ani, wanda zamu ga masu tafsiri sukan kawo mana bambancin qira'o'i wanda zamu bayani a kansa. Sannan abu na uku, Allah ya saukar da Qur'ani bayan an yi imani maganar Allah ne, an iya karanta shi da ka'idodinsa. To na uku, a san fassararsa da ma'anarsa. Sanin fassarar Qur'ani da ma'anarsa, malamai sun kasa abin zuwa kashi hudu. Kashi na farko, an tambayi Abdullah bin Abbas, wato bi itibari ma'rifatin nasi bihi, dangane ga sanin mutane ga Alkur'ani, yace mutane sun kasu hudu. Akwai shi Qur'anin ya kasu hudu dangane ga sanin mutane gare shi. Akwai qismun la yu'zaru ahadun bi jahlihi. Akwai kason da ke cikin Qur'ani cikin ayoyinsa 6,114, akwai abinda ba a maka uzuri in baka sani ba. Aqimus sala wa atuz zaka, abe kamata a ce kowa bai san wannan ba. La yu'zaru ahadun bi jahlihi. Kashi na biyu, qismun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha. Akwai abinda ba larabi kawai ya san me, da ka fada in dai mutum ya iya larabci ya san ma'anar wannan al-arabce yana nufin kaza. Sannan ismun ya alamuhu al-ulama. Sai kashi na uku, wanda sai mutum ya yi karatu, ya yi bincike, ya san tafsiri, ya san ma'anoninsa, ya yi gogayya da malamai, ya karanta tafsirai, ya yi nazari, sannan zai gano zurfin wannan. Akwai gurare masu zurfi a cikin Alkur'ani wanda ba kai tsaye za ka san su ba, sai ka nemi taimako da wasu malaman, da wasu tafsirai, da wasu tafalluga, da wasu wanda suka gabace ka kafin ka gane abinda wajen ya kunsa. Sannan ismu na hudu, la ya'lamuhu illa Allah. Akwai abinda duk tafsirin nan da ake aka zo tsallake shi ake abawa Allah sani. Wala ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ko haqiqatuhu ko ma'anahu. To zaka wannan shine wato dangane ga sanin mutane ga Alkur'ani. Kashi na biyu, yaya ake tafsiri, yaya ake saduwa zuwa ga tafsiri. Tafsiri hanya biyu ne kawai. Akwai at-tafsir bil ma'sur, akwai at-tafsir bil ra'yi. At-tafsir bil ma'sur shine ka hakaito abinda wasu suka fassara Qur'ani da shi, ba kai ka fassara ba. Mafi yawa tafsiran mu za ku ga hikaya muke yi, ba cha muke ni na ce kaza akan wannan aya ba, cha muke malam wane, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, waye mu gangaro su, waye a taho hakan malamai. Ibn Kasir ya hakaito, qala Qurtubi, qala Tabari, qala waye. To wannan shi ake kira tafsir bil ma'sur, ba ra'ayinka ka fada ba, wasu abinda malamai suka faɗa ka tattaro ka makale ka hakaito ka gaya wa mutane ka wuce lafiya. Bil ma'sur kenan, ruwaitowa kai. Sannan akwai at-tafsir bil ra'yi, kai ne ka dau ayar gundarinta a cikin Alkur'ani, baka duba tafsirin kowa ba, ka kalle ta da kwakwalwarka da tunaninka da saninka da hikimarka kawai, sai ka ce ina zaton ko ina tsammani ko ina ganin wannan aya tana nufin kaza. Wannan shine tafsir bil ra'yi. To shi anan ana samun matsala da yawa. Idan kana da ilimi, kana da adalci, kana da tsoron Allah, to za a iya karɓar ra'ayinka a yi amfani da shi. Sharaɗin ka faɗa abu da ra'ayinka a karɓa, sai kana da sharaɗi uku: al-ilmu, wal-adalu, wat-taqwa. Idan kuwa ka zo kace wannan aya tana nufin kaza aka duba aka ga sarrai ka saka to an samu jahalu da zulmu da hawa jahalu da zulmu da hawa wato ka saka jahilci ka saka zalunci sannan ka saka sarrai to tafsiri za iya saka jahilci a ciki baka san abun ba kace ga abin da yake nufi sannan zalunci ka dauki aya ka dorawa wani baya kungiyarka ko baya dariƙarka ko baya hanyarka sai kace wannan ayar da shi take din da akai magana azaba sai ka dauko dan wata kungiya ka dora masa inda akai magana rahama kuma sai ka dora ɗan kungiyarku to kaga wannan zalunci kenan san rai wata kila ayar ba shi kadai take magana da shi ba kai ma ka shiga ta wani bangare amma sai ka fidda kanka ka saka wanda kake so ka saka in an magana rahama sai ka zabo su mutane ka saka in an magana azaba ka debo su ka saka to wannan shine tafsiri da san rai tafsiri da zalunci tafsiri da jahilci tafsiri da zalunci tafsiri da sarrai idan aka samu mutum yana saka sarransa ko wasu mutane sun yi abin tsiya sai ka nemo wata aya ka kare su ko wasu mutane sun yi abin kirki kai baka san abin kirkin sai ka nemo wata aya ka ce ma ba da su ake ba ko ka bata kirkin saboda sarrai da san zuciya to wannan shi ake kira at-tafsiru bil jahli wal jahli wal hawa idan kuma ka faɗa abu da ilimi da basira da hikima sai a ce at-tafsiru bil ilmi wal adali wat taqwa to wannan ra'ayin sai a karba a goya mutum baya a aje shi a matsayin an samu wani kauli na uku ko na hudu ko na biyar a cikin tafsiri to sannan a hanya abu na hudu shine dangane ga usulubin yadda ake tafsiri tafsiri yana da usulubi guda hudu akwai abin da ake kira at-tafsiru tahlili At-tafsiru tahlili shine wanda ake wata guda akan aya daya ko ai sati guda akan aya daya ko ai darasi uku akan aya daya ko ai darasi biyu akan aya daya haka gaji ma kana so a fita a shiga wata ayar saboda wata kila sai an debo nahwu an yi magana an yi li'irabin ayar sannan ai maganan sarf din da ke ciki ai maganan balagar da ke ciki a kawo asbabun nuzul a kawo aqwalul mufassirina duk karkashin wannan aya a kawo istinbatatul fiqhiyya sannan a kawo muqarana tsakanin abin da fuqaha'un suka faɗa sannan a istinbadi amma ƙara wani abu da zai ƙara daje abin ya ƙara masa kwalliya shikenan sai kaga akwai malamin da ya tafsiri mujalladi 7 akan Fatiha idan yace alhamdulillahi rabbil alamin to sai ya cika mujalladi guda yana bayani alhamdulillahi rabbil alamin to sai ai kamar shafi 500 ana fadar abin da alhamdulillahi rabbil alamin ta kunsa to in ya gama sai ya aje mujalladi da in yace arrahmanir rahim sai ya sake rubutu a farkon takarda sai ta tafiya sai yayi kamar shafi 500 to ya gama da arrahmanir rahim sai ya dauko wasu takardun a yanka sai ya shiga maliki yawmiddin a shiga bayani me ma'anar maliki a kasamul mulki wadanda Allah ya ba mulki wanda ya kwace ya mulki yake ya za a tashi alkiyama ya za a yi mulki zama na Allah wannan da aka ba mu shi wani iri ne wanda zaka yi mulki zuwa tenuwa daya zuwa tenuwa biyu ko a kayar da kai ko a jefe ka ko a kore ka ko ka mutu ko a retire ko iyakan mulkin gidanka ya shafa ko kauyen ku ya shafa ko local government ɗinka ya shafa mulkin ma banda abin ajihun mutane iya su kake mulki mulkin ma bai baka dama ka kama wani ka buge ko ka kashe ba sai a daure ka kai ma wani irin mulki ne wannan wanda ba za ka iya kwata abin da ke hannun wani ba sai a kai ka kotu to duk irin waɗannan kashe-kashen mulkin da ma'anan malaka da maliki da maliki da maliki da malaka da maliki sai ya kawo aqsamu na qira'at karbabbiya da shazza duk sai ai ta dogon bayani sai ya shiga bayani kuma akan ya ake karban mulki ya ake kafa mulki su waye suka hawo mulki kuma hanyoyin kafa mulki a musulunci guda nawa ne akwai kafa mulki da hanyar wasiya akwai kafa mulki da hanyar zabe akwai kafa mulki da hanyar juyin mulki akwai kafa mulki da hanyar kwata da karfin tuwo da sauransu in mutun ya kwaci mulki da karfin tuwo za a iya ban masa abin shi dole ko ko ya za a yi ko ya kwaci mulki da bakin bindiga za a ban masa ko eh ko kuma yazo zabe ya murde zaben shi ya hau to za a yi masa Allah ya sa a bar shi ko ko ya za a yi ko za a fuske shi dole ko kuma a shi ya ci din ko kuma ya tsarin mulkin yake da me zai tafi duk kun ga wannan sai a cika mujalladi guda to haka sai da mujalladi 7 daga nan ya fara gajiya sai kuma ya ci gaba da bayani amma da yaje wattaba'u ma tatal shayatin ala mulki sulaiman wannan aya ita ma sai da mata mujalladi guda to wannan shi ake kira at-tafsiru tahlili a kwalkwale komai ai ta kwalkwale abubuwa ai ta fadadawa irin sa ne zaka ga mafi yawa masu irin wannan tafsirin kafin su gama sun mutu saboda dadewa ake ba gama ba sai kaga tafsirin da aftari ne yanzu wannan da ya fara mujalladi 10 ya tafi wajen mujalladi 150 ko rabin qur'anin bai je ba ya mutu qur'ani yana tafsiri yana na ajiye wani ya kasa karasa shi kuma abin nan bai karasa ba to sannan akwai abin da ake kira at-tafsirul ijmali at-tafsirul ijmali shi ba za a shiga nahwu da sarf da asbabun nuzul da qira'at da ikhtilafun mufassirin ba a'a kawai ma'anar da qur'anin ya kunsa zaka ga wannan irin tafsirus sa'adi da tafsir abubakar ibn jazair zaka ga sun fi irin wannan ba a tsawaita bayani iya ma'anonin kawai ake bi a dan mammakale musu a sassaka su a ciki don haka wannan shine kaso na wato biyu na tafsiri sannan akwai at-tafsirul muqaran shine ka hada tafsirai kamar guda 50 ko guda 20 ko 30 sai ka dauki aya daya ka duba me wannan malamin yace ka cire me wannan malamin yace ka cire in ka samu duk su 30 din sun yi ittifaki akan wannan tafsirin guda daya ba wanda ya canza sai ka ce ittafaqal mufassiruna ala tafsir hadhihi alaya idan kuma ka samu sun yi sabani sai ka duba dalilin sabanin kan me yake komawa sabani ne na lafazi ko sabani ne na qira'a ko sabani ne na fahimta ko hikaya suka yi ko su suka fada sai ka tattara ka zo kai dirasa akan wannan sabanin sai ka tantance wanda ya furin jaye ka fada wannan shake kira tafsirul muqaran kashi na hudu at-tafsirul mawdu'i shi at-tafsirul mawdu'i tafsiri ne amma ba kai tsaye kai ake fassara qur'anin dukan sa ba kamar yanzu misali sai mutum yace tafsir ayatus sabr ayoyin da suka yi magana akan hakuri na qur'ani gaba ɗaya zai tattara sai tafsirin su ma'anar sabr fil qur'an gaba ɗaya qur'anin amma duk ayatus sabr za a tattara kamar tafsir ayatut taqwa ayoyin da suka yi magana akan taqwa ya tattara su yayi tafsirin su ko kuma ya magana akan ashura fil qur'an ya tattara dukkan ayoyi da suka yi magana ashura da kissoshin da aka kawo wani yayi shawara da wani sai fitar da ma'anar tattaunawa da shura da majalisa a cikin alqur'ani wani kuma ya tafsiri da atur rahman ila ibadir rahman ya dauki ayoyi da Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu guda 88 su kadai zai dauki alqur'anin sai je musu tafsiri ba qur'anin zai fassara duka ba wani kuma sai ya dauki ayatul ahkam iya inda aka yi magana kunce su zai dauka kadai ya fassara wani kuma yace fir'auna fil qur'an ko kissatu fir'auna wa musa fil qur'an sai ya dauke duk inda aka yi magana annabi musa da fir'auna sai ya yi mujalladi guda akai wani kuma ya dauki wata sura kamar al-hayatul ijtima'iyya fi suratul hujurat wato rayuwar zamantakewa dangane ga abinda suratul hujurat tace sai je yayi doctora akai ko ya PhD ko ya masters ko ya digirin farko a binciken sa da zai gabatar jami'a ta bashi digirin farko ko na biyu ko na uku sai dauki suratul hujurat sai mata tafsiri ya alakanta ta da rayuwar yau da gobe sai a bashi wannan to irin wannan duka ana kiran sa shi ma tafsiri at-tafsirul mawdu'i yanzu shi aka fi a wannan zamanin kusan da shi dalibai suke ta samun takaduna wani a ce an bashi digiri na ɗaya na biyu na uku saboda ya dauki wata sura yayi tahlilinta ko ya dauki wata aya ko ya dauki ayatus sabri ko ayatut taqwa ko ayatus shura ko aya ko kuma ya magana akan umma fil qur'an ko kuma abinnan as-siyasa fil qur'an ko fir'auna wa musa fil qur'an ko dirasat fi kaza wadannan sai kaga an bashi to wannan shi ake kira at-tafsir at-tahlili wanda shi ma na cikin anwa'a na cikin tafsiri to sannan sai abinda malaman suke cewa shi tafsiri kala shida ne duk inda ake tafsiri ka kasa kunne da kyau zaka ji mai tafsirin nan baya fita daga abu ɗayan shida ko dai tafsirul qur'an bil qur'an alqur'ani zai dauko ya fassara shi da qur'ani me misali Allah ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim su ai an'amta alaihim kaga ba a fade su anan ba an'amta alaihim wadanda Allah ya yi ni'ima muna so Allah ya dora mu akan hanyar su amma an ka koma suratul nisa an fadi dangogi hudu Allah ya ce ulaka an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina kaga ashe kenan ma'anan wancan ta fito a waccan ayar da Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai a suratul araf sai fasara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirina kaga an fassara qur'ani da qur'ani da Allah ya ce maliki yawmiddin me maliki yawmiddin sai ce wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah kaga qur'ani ya fassara qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin qala wa ma rabbul alamin rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin kaga qur'ani yana fassara kansa da kansa akwai tafsirul qur'ani bis sunna ka nemo hadisi ka fassara aya da shi wataran annabi ne yake fassara wataran ijtihadi ne kai zaka dauko hadisin kai ijtihadin ka alakanta shi da wannan ayar kamar da yace innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda wanda suka yi imani suka yi aiki na kware Allah zai sa musu soyayya sai ka hadisin bukhari cikin kitabut tauhid da yace idan Allah yana son bawa sai ya kira jibrilu yace jibrilu ina son wani ka so shi kuma ka sanar a sama gaba daya a so shi sannan a so shi a ƙasa in Allah baya son mutum sai yace jibrilu wani bana son sa kai ma ka kishi kuma ka ce duk sama a kishi kuma ka saukar mar da kiyayya a ƙasa kun ga an fassara wannan ayar da wannan hadisi irin su kuma can da Allah ta'ala ke cewa ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun zulmin anan na kira ce fi siyaqin nafai dan haka ta ummu kowane irin zalunci mutun yayi ba zai fita ba amma sai annabi ya fassara shi da inna shirka la zulmun azim ana nufin wanda ya mutu yana shirka ba wanda ya mutu yana kananan laifuffuka ba to kun ga waɗannan duka tafsirin alqur'ani ne amma bi ahadisin nabawiyya akwai at-tafsirin nabawi lilqur'an akwai tafsirul qur'ani bis sunna qawlan wa fi'lan wa taqriran sannan kashi na uku akwai tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba akwai ma cikin sahabbai an yi fassarar qur'ani saboda sahabbai sun hada abu biyar shi yasa idan abu ya rikice in ba a samu alqur'ani a hadisi ba sai a koma cikin sahabbai na farko sun ga a gaban su qur'anin ya sauka a gaban su ake karanta qur'ani dan haka su ne yan makarantar da qur'ani ya sauka a gaban su wa zai zo ya fi sanin qur'ani na biyu yaran su ne qur'anin ya sauka a kai da yaran su aka saukar da qur'ani na uku sun san dabi'o'i da halayen mutanen da qur'anin ya sauka a kansu larabawan da yahudawan da duk wanda aka yi magana a kansu sun san shi na uku suna da aqida mai kyau na hudu suna da manufa mai kyau idan kana da aqida mai kyau kana da manufa mai kyau yaranka ne a gabanka aka saukar ka san wanda qur'ani ya sauka a kansa ai kaga wannan ya zama mu'tamad da za a dogara da shi wajen sanin ma'anar alqur'ani to shi yasa aka sa sahabbai suka zama kashi na uku wajen sanin tafsirin qur'ani da haka wata ran zaka ji mun ce Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi bin Mas'ud ko Ali bin Abi Talib ko Ubay bin Ka'ab ko masana tafsiri sun ce kaza to sannan na uku na hudu shine sanin fassarar qur'ani da maganganun tabi'ai tabi'ai akwai wanda sai da ya shekara 20 yana koyon tafsiri a wajen Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas shine Mujahid has Imam al-Bukhari ya dogara da tafsirin Mujahid wajen hakaito tafsiri a cikin Sahihul Bukhari so da ce in tafsiri ya zo maka daga Mujahid to ya ishe ka kan ma ka tsaya wani bata lokaci kawai ka karba kai aiki da shi duk da ijtihadin sa ne zai iya kuskure zai iya dacewa in ya dace yana da lada bin ya kuskure yana da lada daya amma da yana da kwarewa an ce sauka 20 yayi a gaban Abdullahi dan Abbas ya sauke idawo ya sauke idawo kowace sauka kuma yana tambaya yana tambaya kaga wannan ai ya goge irin sa Abdullahi Sulami da sauransu da yawa to sannan kashi na hudu shine tafsirul Qur'an na biyar bil lugha arabiyya sanin harshen larabci da zurfafawa wajen sanin ma'anonin sa yana taimaka mutum wajen sanin alqur'ani shi yasa akwai littattafai da aka wallafa wanda za su taimaka maka irin su mufradat alfazil qur'an wanda kowace kalma ɗaya ya dauka ya mata fassara a cikin alqur'ani akwai wanda suka yi irabun qur'ani akwai wanda suka fitar da balaga qur'ani akwai wanda suka fitar da lugha hadda akwai at-tafsir al-lughawi fil qur'an duk wannan zai taimaka ka san yadda zaka yi tsaraba da harshen larabci mai zurfi wanda zai taimaka maka wajen sanin alqur'ani da fassarar sa. Sannan akwai tafsirul qur'ani bil ra'yi wal ijtihad, sanin qur'ani ta hanyar wato hikimarka da azancinka, da kuma sanin qur'ani ta hanyar ilimin da Allah ya baka da kyakkyawar fahimta. Duk da wannan ba za ka dogara da shi ba, domin za a iya samun kuskure a wajen sa. To abinda su sahabbai suke dogara da shi wajen tafsiri, tafsirin su baya fita daga abubuwa guda shida. Malamai sun ce in dai tafsira zo daga sahabbai, to zaka ga baya wuce abubuwa guda shida. Na farko suna yin tafsirul Qur'an wanda ake kira tafsir bil mutabiq. At-tafsir bil mutabiq ko bil lafz al murad, ka fassara Qur'ani daga ma'ana mai zurfi zuwa ga ma'ana mai sauki. Kama idza busatil jibalu bassa, me ma'anan busatil jibalu? Suka ce futtitat, idan aka faffasa shi, aka narka shi, aka nika shi. Kaga waccan busat ba a saba sanin ta sosai ba, sai suka yi amfani da mai laushi, domin kowane yare akwai kalma mai laushi, akwai kalma mai tauri. Na taba zuwa wani gari ina lacca, sai na ce mage. Ashe wasu ba a cewa mage, sai dai a ce kuliya, ko a ce musa, ko a ce kyanwa. Su ba su san kalmar mage ba. Na ce to akwai mage, ita ce dai kuliyar, ita ce musa, da ita ce magen dai. Amma duk a yare ɗaya aka samu wannan bambancin, aka koma zuwa gare shi. To wannan shi ma yana cikin abin da ake kira wato sanin tafsiri, ko kuma anasa shine ayi tafsirin alqur'ani da wata kalma mai sauki, domin a taimaka alqur'anin ya fito sosai. Sana akwai tafsirin alqur'ani bil misal, kamar da Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sai wani ya ce ana nufin subhanallah, wani ya ce ana nufin alhamdulillah, wani ya ce ana nufin la hawla wala quwwata illa. To duk waɗannan misalai ne, duk suna karkashin albaqiyatus salihat din. Da haka wannan sai a ce babu karo a cikin wannan fassarar da aka yayyo, domin duk tana komawa ne kan ma'ana guda ɗaya. Sannan akwai tafsirul qur'ani bil ishara, a ce wannan aya tana ishara ne zuwa ga kaza, duk da a zahiri ba haka bane a gurin, amma sai a ce tana nuni. Yanzu kamar kissar mafarki da Allah ya gaya mana alqur'ani, Allah ya gaya mana mafarkai guda bakwai, duk kuma Qur'ani da ya kawo mafarkai guda bakwai sai da aka fassara su. Annabi ya yi mafarki lokacin da za a yi yakin Badar, mai Allah ta'ala ya ce mata a cikin suratul Anfal, Allah ya faɗi abinda Annabi ya gani, izurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kaseeran la fashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam. Amma su suka fi yawa, su sahabbai su 300 ne da 13, su kuma su 1000 ne. Amma da Annabi ya mafarki, sai aka nuna masa su musulmin su ne da yawa, su kuma kafiran su ne kadan. Wannan sai ya karfafa musu zuciya, saboda me? Allah yana so ya tabbatar da kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Cewa yawan nasu ba zai ba su nasara ba, da haka ka a nuna musu yawan su tsorata. Sai aka nuna musu su masu yawa ne a zahiri, amma an zo bugawa su za a kaya. Kaga wannan ishara ce aka yi, aka kuma fassara ta. Da Annabi Yusuf ya ga taurari guda 11 da rana da wata suna gaishe shi, ishara ce zuwa ga me? Cewa babansa shine wata, babansa ce ranar, ƴan uwansa su 11 nan sune taurari. Shi yasa ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, kada ka gaya wa ƴan uwanka wannan farkin sai su kulla maka makirci. Saboda su sun san fassarar sa yana nufin Annabi Yusuf zai daukaka ya wuce ƴan uwansa gaba daya, har baban nasa da babansa sai ya wuce su. Amma wanda ya samu wannan labarin zai iya masa hasada, ya masa makirci kafin ya kai gurin. Ka gani? Haka da ya shiga kurkuku, ya gamu da wasu mutane guda biyu wanda suka saba, har yake fassarawa ɗaya mafarkinsa cewa kai za a tsire ka, kai kuma za ka je kana ba wa sarki kaza. Kaga wannan aka kashe shi, wannan ya fito ya zama dan fadar sarki, wanda ta hanyar sa ne ma Annabi Yusuf ya fito daga kurkuku. Lokacin da sarki ya mafarki cewa ya ga shanu ramammu guda bakwai suna cinye masu kiba guda bakwai, ishara ake cewa in kaga Allah yana ta baka kuɗi, to ka dinga tarawa, wallahi ka dinga boyewa, mai yiwuwa akwai wata jaraba da zai ma a gaba. In kaga abu ya wuce bukata ka, to kakka ƙara hanyar kashewa in kana da wayo. Yanzu mutane da yawa in suka ga abinda suke samu ya karu, sai ce a buge gidan nan, a ƙara min fadinsa, a saida motar nan, a siyo min sabuwa, a ƙara amarya, a ƙara dinke-dinke, a ƙara kaza, a ƙara tsadanta rayuwar. To ranar da Allah ya ce sakko, mutum ko bai shirya isakko ba, sai kaga yana taka maka ne shi kuma Allah yace sai ka taba kasa wallahi sai ka taba duk abin da zaka kama sai ya tsinke sai ka dire kan kasa tukunna tunda Allah ne yace ka sako dama shi yace ka hau kuma shi yace ka sako dan haka wannan hatta gwamnatoci lokacin da Allah ya ba Najeriya kudi ta mallaki biliyoyin kudi sai aka ta kashe su a banza aka ta kashe su a banza ashe jaraba tana tafi kaga da an aje wannan kudi an boye su lokacin yanzu da aka rasa sai a dauko ayi amfani da su amma da gwamnati ta ga an samu kudi da yawa sai ai ta sharholiya ai ta siyan abubuwa marasa amfani ai ta siyan abin jirage na private guda 7 guda 8 guda 20 a aje ana biya musu haraji wani ma sai wata bai hau ba amma yana biyan haraji saboda an samu kudin banza haka mutum ya samu kudi sai ya zo ya katan gida ya shima mai rabin unguwar to da ya kare zaka gane saboda maintaining katan gida sai kana da kudi sai kaga an gane cewa lallewa ne ya fada kwata mai islam a rufe shaji to saboda haka rayuwa ka bita a hankali kaga wannan kissa ishara take haka da annabi Ibrahim yayi mafarki yana yanka dansa kaga shi ma aka ce ya zartar haka annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala yake cewa lokacin la tadkhulunnal masjida haram insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun qad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq kaga wannan mafarki Allah ya tabbatar da shi wadannan sune mafarke da Allah ya faɗa guda 7 duk ishara ce ake zuwa ga wani abu sai kuma aka fassara dan Qur'ani bai faɗi mafarkin da bashi da fassara ba kowane mafarki alqur'ani guda 7 nan sai da aka fassara su don haka wannan yana nuna mana yadda aka damu da alqur'ani sannan abu na kusa da karshe shine fassara alqur'ani ko ma'anar saukar da qur'ani shine mai aiki da shi kowa in qur'ani yace ai gaskiya to in kana ƙarya ka daina shine ma'adar tafsiri ba mu zo mu zauna kawai mu ji ayoyi mu tashi ba kai makareci ne sai qur'ani yace ai gaskiya kai marowaci ne sai qur'ani yace ai kyauta kai matsoraci ne sai qur'ani yace ai jarumta kai mai saba alƙawari ne sai qur'ani yace a cika alƙawari kai mai abin nan mai cin amana ne sai qur'ani yace a rike amana kana saba iyayenka sai qur'ani yace abu iyaye baka sada zumunta sai qur'ani yace a sada zumunta kana gaba sai qur'ani yace a daina gaba kana da fushi sai qur'ani yace ka lallashi ka sako kasa to kaga kafin a zagayo sai kaga halayen mu sun zama cikin alqur'ani kamar da malami yake cewa in ba za mu iya hukunta kanmu da qur'ani a kasa ba to mu shigar da rayuwar mu halayen mu ya zama irin na qur'ani mana wannan ma ya gagara halayen mu su zama irin na qur'ani in an gan mu a ga kwatankwacin qur'ani tace kana khuluquhu alqur'an halayensa shine qur'anin sa halayensa in ka ganshi kamar qur'ani ne yana tafiya to sannan abu na shida alqur'ani labaransa duka gaskiya ne kuncensa duka adalci ne duk labarin da ka karanta qur'ani gaskiya ne baya bukatar isnadi ba zaka ce isnaduhu sahihun ko da'ifun ko hasanun li zatihi ko li ghairihi ba a kissar duka qur'ani ingantacciya ce sannan dukkan labarin qur'ani ingantacce ne duk hukuncin qur'ani adalci ne sannan abu na 7 alqur'ani kariya ne kuma magani ne kariya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya maida qur'ani da karanta shi a bayan sallolin farilla da karanta shi da asuba da karanta shi wajen kwanciya ya nuna mana qur'ani kariya ne baka bukatan guru baka bukatan laya baka bukatan kambu baka bukatan wani tsurface baka bukatan surkulle abinda kake bukata da kai sallar asuba ka karanta qul huwallahu kafa uku ka karanta nasu kafa uku ka karanta ayatul kursiyu kafa daya in ka karanta falaki uku nasu uku ikhlas uku ayatul kursiyu daya Allah zai ci gaba da tsare ka har rana ta fadi in ka zo kwanciya ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi ko ce uku ka tofa a hannunka ka shafe jikinka ka karanta amanar rasulu da ayatul kursiyu da suratu tabara zaka tashi lafiya Allah zai baka kariya bayan sallar magriba ma qul huwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursiyu daya bayan azhar da la'asar da isha qul huwallahu daya falaki daya nasu daya ayatul kursiyu daya idan mutum ya lazunci wannan zai ga canji a rayuwarsa don ya shigo da qur'ani bayan salloli banda kuma wanda ake karanta a cikin sallah banda kuma a ce kana saurare kana karantawa kana aiki da shi kana bin ma'anoninsa kana zuwa kana koyansa to sannan idan bala'i ya taso ana magani da qur'ani iri biyu ne akwai mai nassi akwai ijtihadi mai nassi kamar Abu Hurairata da shedan ya zama mutum ya zo ya saci abinci a suto Abu Huraira yace kwalarsa yace sai an je gaban Annabi kun san kissa doguwa karshe yace ka sake ni zan gaya maka maganin shedan ya karanta mu ayatul kursiyu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya maka gaskiya shi lalatacce ne kaga anan an samu nassi cewa ayatul kursiyu tana maganin iblisai ko kuma sahabin da kunama ta harbu wani mai gari ya karanta masa Fatiha a ruwa a kokko ya bashi ya sha aka zo gaban Annabi yace wa ma a'lamaka anna haruka idribuli bi sahamin wa yake maka wannan ce ruka ku raba haddani kaga wannan akwai nassi akan wannan maganin ko kuma duk gidan da aka karanta suratul baqara Allah zai kori iblisai daga gidan kaga wannan ma yana da nassi amma cewa idan an maka sihiri ka samu ruwa mai kyau ka karanta Fatiha a cikin ruwan da ayoyi hudu na farkon suratul baqara da ayatul kursiyu da amanar rasulu da qul huwallahu da falaqi da nas a cikin ruwan ka dinga sha ka zuba ganyen magarya bakwai ka karkada ka dinga wanka da ruwan kana sha zuwa kwana bakwai Allah zai yaye maka wannan sihiri da jifa da sammu da baki da aka yi maka wannan ba aya ce ta fada ba hadisi bane wani malami ne ya gwada ya ga yayi shi ma sai baka dama kai ma ka gwada in yayi shikenan in bai ba sai ka aje ma abin sa kai gaba ka sake neman wani kallon sun dogara da la ba asabir ruqa malam yakun shirkan ba laifi ka dauko wata aya kai amfani da ita mutakar ba shirka za a yi ba in ka ji ana nemo kafar kaza ta dama ko kuma bahaguwar kaza ko bakar kaza ko jan kaza ko farin kaza to za a yi shirka kuma za a hada da qur'ani da wannan kaga ya zama shirka anan sai a guje shi saboda haka wannan sune ma'anoni da manufofi na saukar da alqur'ani haka muna fata Allah ya sa mu cikin ceton Al-Qur'ani. Allah ya ƙara mana imani da Qur'ani, da bin Qur'ani, da sifatuwa da halayen Qur'ani, da bin Qur'ani, da aqida da Qur'ani yake faɗa Allah ya ba mu ikon kudirewa. Abinda Qur'ani ya hana Allah ya ba mu ikon hani. Malamai sun ce Allah ya baka abu biyar ya gama maka arziki. In yace ayi ka tashi kai. In yace a bari ka bari. Idan kai laifi ka tuba. In an jarabce ka kai hakurin an baka kai godiya. To Allah ya sa mu cikin bayi masu wannan sufofin. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوات رمضان هجرا من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دو ديارة أريهو دا تلاتين دبكوي وان ديزو تقوس قواتا شدا دبو بيو دشا شدا za mu tashi aya farko cikin suratul fatiha bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله سبحانه وتعالى ياي أمرني غواندا زي فارا كراتن القرآني يبودي كراتنسا دفتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما يدى الله تعالى يفتر فإذا قرأت القرآن فاستئذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون داك معلمي فاركن تفسيري سكن فارا مغناني akan karmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma'ana a'udhu ina neman tsari ina neman kariya ina neman mafaka ina neman makiyaya ina neman maraba billahi da Allah subhanahu wa ta'ala minash shaitan daga shaytani ar-rajim wanda yake abun jefewa abun korewa abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala daga kuma shedan wanda yake abun jefewa abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala me yasa shedan ya zama farkon abin da ake neman kariya ake neman tsari ake neman kiyayewa daga gare shi gashi alqur'ani mutun zai karanta amma kuma yana neman Allah ya tsare shi ya kare shi ya kiyaye shi daga shedan abun jefewa abun nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala anan akwai matsaloli da dama daga cikin waɗannan matsaloli malamai suna tattaunawa akan rukunan isti'aza ita isti'aza tana da rukunai guda uku na farko almusta'izu shi mai neman tsari din Nabiyu al-musta'azu bihi wanda ake neman tsari din da shi shine Allah na uku al-musta'azu minhu wanda ake neman tsarin wato daga gare shi abinda kake nema Allah ya tsare ka din daga gare shi waɗannan sune rukunan isti'aza kasancewan isti'aza ibada ce wato neman tsari da Allah ko neman kariyar Allah ko neman kiyayewar Allah nau'i ne na ibada ga Allah da kuma yaddan bawa cewa shi kasashe ne gajiyayye ne in ba da taimakon Allah da tsarin Allah da kariyar Allah da taimakon Allah ba shedan zai iya yin nasara akan mutum ya raba shi da Allah ya raba shi da rahmar Allah ya jefa shi cikin tabewa wannan yasa kenan dole mu san waɗannan abubuwa guda uku da sigatul isti'aza wanda shine na hudu almusta'izu shine Allah ta'ala wanda muka ce a'uzu billahi shine almusta'azu bihi wanda ake neman tsari da shi almusta'izu kai bawa almusta'azu bihi sai saka ce a'uzu billahi kaga ya zama almusta'azu bihi wanda ake neman ya shigo domin ya kare ya shigo domin ya tsare ya shigo domin ya kiyaye ya shigo domin ya bada mafaka ya bada maraba ya bada makiyaya minash shaytan daga shedan ashe shedan in za a ban mu da shi yafi karfin mu shi yasa muka shigo da Allah ya zame mana kariya ya zame mana tsari ya zame mana katanga karfe tsakanin mu da iblis tsakanin mu da shedan tsakanin mu da shi yasa minash shaytan daga shaitan ar-rajim abun jefewa kalman a'uzu kamar da muka shina kalma ce ta fi'ili mudari'i wanda ma'anan sa shine a'uzu ana wanda asalin kalma din daga awaza ya a'uzu ne ga masu karanta sarf sai su ce awaza ya a'uzu auzan min babu nasara yansuru nasaran ko kuma aza ya'uzu auzan yana cikin wato ajwaf wawi kenan cikin babin nasara ajwaf wawi min babu nasara ma'anar sa shine ina neman tsari idan kai zakai magana sai ka ce a'uzu idan da yawa ne sai ku ce na'uzu idan shine sai ce ya'uzu idan ita ce ta'uzu daka wannan alif din na mudari'i ne ga mai magana shi kadai idan kuna da yawa na'uzu ya'uzu ta'uzu a'uzu wal fa'il ana in ka ce a'uzu fa'ilin ya zama ana in ka ce ya'uzu fa'ilin ya zama huwa in ka ce ta'uzu fa'ilin ya zama hiya in ka ce na'uzu fa'ilin ya zama nahnu mu ne muke neman kariya muke neman tsari muke neman kiyayewa daga Allah subhanahu wa ta'ala minash shaitan daga shaitan wato shi shaitan kamar yadda Allah ya gaya mana ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduun fattakhizuhu aduwa shaytan makiyinku ne Allah ya ce ku kulla gaba da shi in kuna son zaman lafiya ku kulla gaba da shaytan ka nemi tsarin Allah da kariya daga shaytan shi sa nan Malam Ibn Kathir yake cewa akwai ayoyi guda uku a cikin Al-Qur'ani wanda Allah ya gaya mana abokan gaban mu biyu ne daya zamu iya daidaitawa da shi ta hanyar kyautata masa ta hanyar wato magana mai dadi ta hanyar wato kyautatawa da alheri sai ku daidaita da shi shine dan adam shi ko iblis baya ganin alheri butuli ne wanda yawa Allah butulci me za kai masa ku daidaita da haka sai Allah ta'ala yace khuzul afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina Allah yace ka riki afwa ka kuma yi umarni da sanannen abu sannan ka kauda kai daga jahilai sai yace wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim shi mutum zakai masa abu uku a wannan aya sai ku zauna da shi lafiya innallaha ya'muruka an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka وتعفو عن من ظلمك الله yana umartaka ka bawa wanda ya hana ka duk mutumin da ya hana ka lokacin da yake da shi kai kuma da ka samu sai ka bashi zaka ga ka karya masa zuciya zai ji kunya lokacin da ya samu nasa ya hana ka sai nasa ya kare kai kuma sai Allah ya baka maimakon karama sai kai kai masa alheri to wannan yakan sa mutum yayi tunani sanan nabiyu anta sila man qata'aka a cikin danginka ko abokanka ko ƴan uwanka sai wani iyanke idena zuwa gurinka kai sai ka tashi ka je masa wa ta'fuwa amman zalamaka wanda ya cuce ka kana da ikon karama sai ka yafe masa to waɗannan abun guda uku sukan kyautatawa dan adam su juya shi daga maki ya koma masoyi ahsin ilan nas tasta'bir qulubahum fa dala masta'badal insana insanu ihsana insanu fadala masta'badal insana ihsanu ka kyautatawa dan adam sai ka mallake shi da yawa kyautatawa take juya daya koma kamar bawa to dan adam kenan amma shi shedan sai Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah idan ko shedan ya nemi janka ko fuzgarka ko fincikarka to fasta'iz billah shi ba wani alheri da za ka yi masa ku daidaita sai dai ka nemi tsari da kariyar Allah innahu sami'un alim Allah ya ji kuma ya sani sai yace nabi Allah yace idfa billati hiya ahsanu sayya'a ka tunkude mummuna da kyakkyawa ko mafi kyau nahnu alamu bima yasifun Allah yace ni ne mafi sani da abin da suke siffantawa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kace ya Allah ina neman tsarinka daga waswasin shaydanu wa uzubika rabbi an yahdurun kuma Allah ina neman tsarinka kada su halarto ni sanan yace idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم yace waɗannan ayoyi guda uku Allah ya gaya mana yadda zamu kyautata wa dan adam mu zauna da shi lafiya shi ko shedan sai dai neman tsari da kariya daga wajen Allah to wannan shine almusta'izu kai bawa rarrauna wanda baka da ƙarfin da zaka iya muƙawama da shedan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana yajri min ibni adama majarad dami shedan yana bin jinin mutun ne yadda jini ke gudana a jikinka haka shedan zai kai komo a jikin mutum nan da nan sai sa masa waswasi sana yace innahu yaraku huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shaytan da shi da kabilarsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala guda haka kenan neman tsari wato mu nemi tsarin Allah nau'i ne na ibada yarda ne da cewa ba mai kariya ba mai tsari yasa ce qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan daya ce daga cikin sigogi na ta'awizi arwaito sigogin ta'awizi ko a cikin sallah ko a wajen sallah idan mutum zai karanta alqur'ani daya daga ciki shine wannan a'udhu billahi من الشيطان الرجيم ان نيمن tsarin Allah daga sheidan jefaffe ina neman tsarin Allah daga sheidan jefaffe ku a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi as-sami'ul alim ku as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim ku as-sami'al alima min ash-shaytanir rajim zaka iya karanta wannan guda uku kace a'udhu billahi as-sami'ul alim من الشيطان الرجيم سيزمو خبر مبتدا أي هو السميع العليم كو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيزمو أنسى أعوذ بالله أعني السميع العليم من الشيطان الرجيم سيزمو فعول به لفعل محذوف كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم sai zama samil alim badal ne na billahi din da kace a'udhu billahi sai zama a'udhu bis-sami'i a'udhu bil-alimi a'udhu billahi kane mutsarin Allah har so uku kenan ya zama badal ne na wannan ko sifa ne tunda asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsaf ko kuma kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna allaha huwa as-sami'ul alim wannan siga yazo kamar yadda wace aya tace fasta'iz billah innahu sami'un alim ko innahu huwa as-sami'ul alim sannan yazo a'udhu billahi azim as-sami'il alim minash shaitanir rajim a'udhu billahi al-azim minash as-sami'il alim minash shaitanir rajim wato aba Allah sufofi uku a'udhu billahi al-azim as-sami'il alim minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi wannan mafi yawa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi kabbara yawi du'aul istiftah to sai karanta wannan a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi ko ce allahumma a'udhu bika minash shaitanir rajim wannan ma arwaito annabi ya ce allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim kamar yadda za a cikin musannaf na abdurrazzaq daga abdullahi dan umar da sanadi ingantacce yazo allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim yazo allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafqihi wa nafthihi ko wa shirkihi ko wa sharakihi wa shirkihi ko wa sharakihi shirkihi kada ya jefa ni cikin shirka sharakihi kada ya kama ni da tarkonsa domin sharak tarko kenan shirki kuma ya fada ka cikin shirka kabar Allah subhanahu wataala neman tsari daga shedan daga makircensa kamar yadda muka gani a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya yawaita wannan har annabawan Allah wanda su suka fi kowa imani suke da isma suke da kariya daga Allah amma zaka ga suna neman tsarin Allah daga shedan kamar yadda Allah ya gaya mana anan wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah innahu samiyun alim yace fa iza qara'atul qur'ana fasta'iz billah minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim can ma maryam take cewa wa inni u'izu habika wa zurriyataha minash shaitanir rajim kun ga mahaifiyar maryam tana mata addu'a wa inni u'izu habika wa zurriyataha minash shaitanir rajim Allah ina neman ka tsare min wannan yatawa ka tsare min zuriyarta daga shedan jefaffe da haka aka ce kowace mace da ta haihu sai da shedan ya zo ya zunguri cikin dan amma banda Maryam ita Maryam lokacin da aka haife ta shedan bai zo ba ita ma lokacin da ta haihu shedan bai zo ba za ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ita ma ta ce inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ina neman tsarin Allah da kai shike ta annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa da kafin a saukar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan laraba suka yi tafiya mutun yaje zai sauka a daji sai ya kira yace ya ku aljanin wannan guri shugaban ku ina neman ya bani kariya ni da iyali na da dukiya ta hagari ya waye to shi aljanin ya jafa daka sai ya ƙara takama cewa ɗan adam ma suna tsoron sa har suna neman kariya da tsare da shi saboda haka sai suka ƙara diguya ne suka ƙara jin kai da takama da fankama saboda in za a sauka a guri ana neman tsare da su kamar masu yin girka ne ai da masu neman yarda aljanu ka je ka nemi aljani kai masa yanka ya baka cewa ka taka qur'ani ko ka rubuta shi da najasa ko ka yanka mutum ko ka yanko jariri ko ka cire mai ido ko ka je makabarta ka kwakule kabari ka ciro wani abu a jikin gawar ko ka kama mutum da ransa ka kwakulu wani abu a jikin sa in kai tsafi za su baka kaza to irin wannan aljanu sukan batar da mutane ta wannan hanya da aka saukar da a'udhu billahi minash shaitanir rajim shikenan sai aka daina neman tsari da kowa sai Allah kowa ba zai maka komai ba in ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala to haka nan zamu ga yake cewa inni ustubi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab haka nan kuma yake cewa qala ma'azallah daidai yake da kace a'udhu billahi aza ya'udhu auzan iyazan ma'azan duk a cikin masajir ne na neman tsarin Allah subhanahu wataala to a ina da ina ya kamata mutun ya dinga neman tsarin Allah da kariyar sa daga ciki akwai lokacin da mutum zai shiga ban daki idan mutum zai shiga ban daki ya zo a hadisin bukhari da muslim yace allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is kaga wannan neman tsari ne daga shedanu maza da mata wanda suke fakewa a cikin ban daki suke kawo mutum farmaki lokacin da ya tsirara ko ya zindir ko ya timbir sai samu kofar da za su shigar da wani bala'i a gare ka shidan zaka shiga ban daki aka koya maka ta'awizi Allahumma ni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is haka na lokacin da mutum yayi fushi mutum ya fusata yaga fushi zai rinjaye shi dan manzo Allah ya ce la taghadab kada kai fushi ma'ana kada ka dinga zartar da abu cikin fushi ba fushin aka hana ka ba amma kakkai aiki da fushi kakkai aiki a cikin fushi kada fushi ya dauke ka kai hukunci dan zaka yi nadama to shine in kaga fushi ya dauke ka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ka zauna ko ka kwanta wanda duk zamu ji bayanin matakai guda 11 da mutum zai dauka a lokacin da fushi zai rinjaye shi to sannan akwai kuma neman tsarin Allah lokacin da kaji jaki yana kuka lokacin da jaki yake kuka to alama ce ta yaga shedan to sai annabi yace ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma an kaji zakara yana chara kaji zakara yana chara to ka nemi rahamar Allah ka roki Allah ya maka rahama domin ya ga mala'ika ne kamar da ya tabbata hadisi haka nan lokacin karatun alqur'ani shi ma mutun zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a farkon karatun sa a farkon sura ne ko a tsakiyar sura ne ko a ina zaka fara karatu ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka nan idan mutun ya shiga sallah a cikin sallah ana yin a'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi sannan lokacin da mutum ya firgita da daddare aka tsorata ka in ka firgita ka miƙe to maza ka ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Idan mutum ya karanta wannan lokacin da ya furgita, to Allah zai bashi kariya, shedan ba zai rikirkita shi ba. Haka in ka haifi yaya ko da ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar, ana so kullun ka dinga yi musu ta'awizi, kace uizuka idan danka guda ɗaya ne, ko uizuki idan mace ce ɗaya, ko uizukuma idan su biyu ne, uizukunna idan mata ne da yawa, uizukum in maza da mata ne, ko maza kawai, uizukum, uizuka, uizuki, uizukuma. Ina nema muku tsarin Allah, uizuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Wannan da kasina tafi guru, tafi laya, tafi kambu, tafi kaudabara, tafi baro uwa uba. Idan ana karanta ma yaro wannan lokacin kwanciya da lokacin tashi, ba abinda zai same shi na baki ko na canfi ko na tsafi ko na surkulle, ba abinda zai same ka. Amma sai in babanka yana ma ko babaka tana yi ma ko wani babba a cikin gida yana yi maka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa yake karantawa Hassan da Husaini wannan addu'a, uizukuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Yana karanta musu wannan, da haka mu dinga karantawa ƴaƴanmu. Haka nan ana karanta wannan lokacin da mutum zai shiga masallaci, yace a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Kun ga a cikin shiga masallaci ma ana neman tsarin wato shedan. Haka lokacin da yake maka waswasi, yace maka Allah shi yayi kowa, shi kuma Allah wa yayi shi, to da kaji haka kace a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, amantu billahi wa rusulihi Allahul Ahad As-Samadul Ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Da ka karanta wannan waswasin da shaydan yake sa maka a tauhidinka ko a imaninka da Allah ko imaninka da lahira ko imaninka da manzo Allah ko imaninka da Al-Qur'ani ko kuma a cikin waswasi ya sa maka a cikin ibada ko ya sa maka a cikin alwala ko a tsarki ko a rayuwarka, in ka makale wannan kana karantawa, Allah zai raba ka da wannan ciwon waswasi din, wanda kuma yake cewa fal yasta'iz billahi wal yantahi, wato ka nemi tsarin Allah, ka nemi kuma wannan. Haka in zaka fito daga gida zaka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, lahumma ni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. In ka karanta wannan, to duk wadannan abubuwan da ka nemi tsari, ba abinda zai same ka haka je ka dawo. Domin shedan dalilin da yasa aka bude cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shedan yana da hanyoyi da zai shigo maka ya jefa ka cikin sako baka sani ba. Yana da matakai guda shida, da wuya mutun ya kubuce mu waɗannan matakan guda shida, kuma ya raba duniya aji shida, dukkan mu nan aji shida ne a wajen shedan. Ajin farko shine ajin mushrikai, duk yadda shedan zai yi ya saka kai shirka kuma ka dawwama a shirka kuma ka mutu kana shirka, babban burin sa kenan. Saboda yadda aka tsine masa albarka aka la'ance shi, bai nemi gafara ba, kuma Allah ya masa alƙawarin shiga wuta, to haka ne yake son ya samu mabiyan da za su bi shi. To ya san sabo ɗaya ne tak, in ka mutu da shi ba za a yafe maka ba. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shi yasa kace Allahumma ni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Allah ina neman ka tsare ni in maka shirka cikin abin da na sani, kuma ka tsare ni kan in maka shirka cikin abin da ban sani ba. Domin tarkon shaydan na farko, class na farko, ajin farko na shaydan shine ya maida mu mu dinga shirka. Shi yasa Allah ya tsare mu daga shirka. To aji na biyu da shaydan, aji shida shaydan yake da shi. Kun ji ajin farko, ajin mushrikai. Allah ya raba mu da wannan ajin. Duk wanda ya shiga wannan ajin yayi asara. Aji na farko, na biyu shine ajin bid'a. Idan shaydan ya ga baka zama mushriki ba, to sai ya maida kai dan bid'a. Ita ma bid'a din aji ne na shaydan. Bid'a din nan qauliyya ce ko bid'an nan fi'iliyya ce ko bid'an nan i'tiqadiyya ce? Akwai bid'a a aqida, ka kudire abinda Allah da manzon sa ba su ce ba kuma ka dauke shi addini, ko ka aikata abinda Allah da manzon sa ba su ce ba kuma ka maida shi addini, ko ka faɗi abinda Allah da manzansa su ce a faɗa ba kuma ka mai da shi addini kowanne ɗaya daga cikin wannan shedan yayin nasara da kai to ya jefa ka cikin bid'a sawa'un bid'a ce izafiya ko bid'a ce haqiqiya bid'a haqiqiya ka zo da abinda babu shi a zamanin annabi da sahabbai bid'a izafiya akwai abin a shari'a amma ka canza masa adadi ko lokaci ko guri ko yanayi ko gashi an ce kai zikiri amma sai kake zikirin ba yadda annabi da sahabbai suka yi ba ko an ce ayi salati sai kake salatin ba yadda annabi da sahabbai suka yi ba ko aka ce ayi wato addu'a sai kake addu'ar ba yadda annabi da sahabbai suka ce ba kaga akwai addu'ar a musulunci akwai zikirin akwai salatin akwai sallah amma yadda kake yin ta ba haka annabi da sahabbai suka yi ba to wannan ya zama bid'a idafiya bid'a haqiqiya kuma abun baba annabi ma bai ba bai ce ai ba bai ga ana yi ya tabbatar ba sahabbai ba su yi ba sai imamu na maliku da shafi'i da hanbali da ahmad duk ba su yi ba kai ka zo kake yin abun ka kawai da sunan addini to wannan shine bid'a haqiqiya to shedan aji na biyu da yake saka mutane kenan Allah ya tsare mu aji na uku shine ajin kaba'ira kwasa-kwasan sun kai guda 70 a cikin wannan ajin da ake yi wato su sabawa iyaye cin riba ƙarya cin amana saba alƙawari abin nan kisan kai yaudara luwadi zina caca sata duka wannan ajin kwasa-kwasansa sun kai 70 shine kuma aji na uku da shedan yake faroce mutane ya maka rijista ya saka ka a ciki shi kuma ajin shedan ba a gama wannan ajin haka mutu kana ciki sai dai in gaba zaka cika koma na bid'a ka koma na shirka sana aji na hudu wanda shedan yake saka mutane shine ajin saga'ir kananan zunubai a wanda mutane suke renawa ka dinga cin abinci da hagu kana shan ruwa da hagu kana karba da hagu kana bayarwa da hagu duk abubuwa na ladubba kanana waɗanda aka ce ai duka dinga watsi da su zaman banza aikin banza waye duka to waɗannan shedan yana murna da kananan zunubai domin suka taru su suke zama manya kuma mutum yana wulakanta karami zai iya yin babba ma a wulakancan to wannan shine aji na hudu da shedan yake jefa mutane aji na biyar da shedan yake saka mutane ya shagaltar da kai daga abinda bai kai wani daraja ba za ku ji sahabbai suna cewa annabi yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla su ila rasulullahi an afdalil a'mal to shedan ya ga dama ya ga ba za ka yi shirka ba ba za ka yi bid'a ba ba za ka yi kaba'ira ba za ka yi saga'ira ba sai ya shagaltar da kai da aikin da ba shi da girma sosai ya hana kai wanda ya fi shi girma kaga mutum yana ta ibada amma akwai abin da yafi muhimmanci da zai yi akwai abin da yafi wannan muhimmanci misali mutumin da yake nafila ko baya zuwa farilla jami'i amma yana nafila amma baya zuwa farilla jami'i ko mutumin da yake azumi baya sallah ko mutumin da yake sadaka baya fidda zakka ko mutumin da yake kyautata wa matarsa baya kyautata wa mahaifiyarsa kaga duk waɗannan ga abin da yafi muhimmanci sai ka wulakanta shi ka bashi shedan kuma yana nuna maka wata kila ta hanyar waɗancan ƴan kananan ayyukan ibada zaka iya sha saboda kaji wata falala ka rike sai kai ta sabo kace ai an ce za a yi mutun gafara to shedan yana da wannan dabarar a aji da yake saka mutane daga nan kuma sai ya jefa mutun ajin waswasi ajin shagala ajin waswasi kullum mutun a rikice yake a wajen ibada duk abinda ka fara baka karewa wani dalibi yazo yace malam zan yi nahwu nace to siyo littafin nahwu mun fara sai yace balaga nace to siyo littafin balaga an fara sai yace mustalahul hadis nace siyo yace ulumul qur'an aka siyo yace wane ne yace waye karshe dai aka yi tafi ba wanda ya iya to akwai irin wannan waswasin mutun ya kama abu gagagagaga zafin addini shedan yazo yace maka in ruwa ma ya taba ka najasa ne sai ga mutum ya wanke rigarsa ma sai yayi gadin ta bushe saboda kakkuda ya sauko wai bai san ko daga kan kashi ya taso ya hau kan rigarsa ba mutum ya zafafa ka ji ruwan sha ma yana cewa wannan ruwan sha an yako babu haram a ciki akwai wanda ya ce mu ya daina ci abincin gidansu wai saboda babansa bai san sana'ar da yake cikakkiya ba to duk irin wannan waswasi shedan yazo ya sama waswasi ya zafafa maka addini ka dauki addini da zafi ka dinga kafirta mutane kaga ya samu aboki ko kuma yazo ya sassauta maka addini ya lausasa maka shi yayi taushi da shi ka zama ka shagala da cewa ai man qala la ilaha illallah marratan wahida dakhala aljanna. So da haka sai mutum ya ta sabo ya ta tabargaza ya zafafa wancan ya lausasa wancan. Waɗannan dai hanyoyi ne da shedan yake halakar da mutane wanda hanyoyin sa ne. To sannan dalilin neman tsari na gaba da shedan shine a yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya damu da al'amarin shedan. Dowace kofa ya san shedan zai shigo dan adam sai da ya toshe mana ita. Saboda me yace la uzayyinanna lahum fil ardi la aqudanna lahum siratakal mustaqim wa la tajidu aktharahum shakirin la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Shedan ya alkawari sai yazo mana ta ko ina la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wa la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna azanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhu ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. To da ka yana da waɗannan hanyoyi, to she yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama in ka duba cikin sunanun Nasa'i akwai littafi da yake mai suna Kitabul Isti'aza. Kitabul Isti'aza ya kawo kusan mafi yawan ko kaso 90 cikin 100 na abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake matsari da su. Zaka ji Annabi yana cewa Allahumma a'udhu bika minal hammi wal hazani wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min galibati daini wa qahri rijali. Waɗannan abubuwa guda 8 duk hanyoyin shedan ne. Shedan zai iya zuwa maka minal hammi wal hazani ko minal ajzi wal kasali ko minal jubni wal bukhli ko min galibati daini wa qahri rijali. Hanyoyin shedan ne, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutsari da shi. Ya ce Allahumma a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Da yamma yana cewa a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq. Sau uku saboda neman tsari da wannan. Annabi ya nemi tsari daga fitnati sadr, abinda ke maka waswasi a kirji Allah ya tsare ka. Ya nemi tsari daga sharrin ji da sharrin gani, wanda muke cewa mugun ji da mugun gani. Ya nemi tsari daga tsoro, ya nemi tsari daga rowa, ya nemi tsari daga bakin ciki, ya nemi tsari daga damuwa, ya nemi tsari daga bashi, ya nemi tsari daga sabo, daga kasala, daga gajiyawa, daga kaskanci, daga karanci, daga talauci. Launa uzuka minal kufri wal faqari. Allah ka tsare ni daga talauci, ka tsare ni daga kafirci. Ya nemi tsari daga fitinar kabari, ya nemi tsari daga ilmin layanfa, wa min nafsin la tashba wa min da'awati la yustajabu laha. Ya nemi tsari daga ilimin da ba shi da amfani, ya nemi tsari daga zuciyar da ba ta tsoron Allah, ya nemi tsari daga wato ilimin da ba shi da amfani, ko kuma min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba, da zuciyar da ba ta koshi. Ai Allah ya ta baka baka godiya. To Allah Annabi ya nemi tsari da wannan. Ya nemi tsari min al-ju'i, ya nemi tsari min al-khiyana, daga ha'inci, min ash-shiqa, ya nemi tsari daga tabewa. Yace Allahumma a'udhuka min daraki ash-shiqa. Allahumma a'udhu bika min jahadil bala wa daraki ash-shaqa